Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar talata 22 ga watan Oktoba. Yanzu ma dai Ibrahim Kalmusi Garba ne da Zahar Amin Fage dai sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji cewa ƴan gudun hijira sun yi zanga-zanga a jihar Adamawa saboda ba su fa gane ba game da allowance ɗinsu da bankin duniya ya ce a riƙa basu. Za kuma a ji cewa ma'abuta magungunan gargajiya na kiran da a ƙirƙiro musu cibiyar tantance ingancin magungunansu a kuma zamanantar da tsarinsu. Kamar kowace ranar talata, Baba Yakubu Makeri na tafi da shirin sana a dawo lafiya. Sulaiman Munawarmu kuma zai shigo da sharhin jaridun Niger. Za kuma a ji ra'ayoyin masu sauraronmu, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A wannan makon ne shugaban Rasha Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa da ke garin Sochi, inda za su gudanar da wani taron kwanaki biyu. Wannan taro shine na farko da shugabannin kasashen nahiyar ta Afirka za su halarta a Rasha tun bayan rugujewar tarayyar Soviet a shekarar 1991. Kamar yadda jami'an fadar gwamnatin Kremlin suka bayyana, taron zai mayar da hankali ne wajen yin ƙarin haske kan dalilin da ya sa Rasha ta sake mayar da hankalinta kan nahiyar ta Afirka, tare da nuna wa shugabanninta cewa Rasha ta farfado daga kallon da ake mata na ƙasar da ta durƙushe. A makon da ya gabata, kakakin shugaba Putin, Dmitry Peskov, ya faɗa manema labarai cewa Rasha na da abubuwan da za su ƙarfafa dangantaka da takwarorinta na nahiyar Afirka. Wata sanarwa da ke ɗauke da hannun mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu, wacce muryar Amurka ta samu, ta nuna cewa tuni shugaban Najeriya ya isa garin na Sochi domin halartar taron wanda zai mayar da hankali kan batutuwan tattalin arziki, zaman lafiya, tsaro da kuma ci gaban ƙasa. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce za su bar wasu dakarun Amurka da za su tsare filayen haƙan mai da ke arewa maso gabashin Siriya domin kada su fada hannun mayakan ISIS. Wani ayari mai motoci sama da 100 cike da dakarun Amurka ya ƙetara zuwa Iraki daga Siriya a jiya Litinin, a wani ɓangare na umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na janyewar dakarun Amurka daga arewacin Siriya. Amma Esper ya ce har yanzu wasu sojojin Amurkan suna ci gaba da sintiri a kusa da filayen haƙammar tare da mayakan Kurdawan da ke jagorantar gamayyar dakarun SDF. A ranar Lahadin da ta gabata, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa filayen man na ƙarƙashin ikonsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da caccakar 'yan jam'iyyar Democrat da kafafen yaɗa labarai bayan ƙorafe-ƙorafe da suka kai ga soke shirinsa na yin taron ƙungiyar ƙasashe 7 mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawar da ya mallaka a jihar Florida. Sashen doka na 1 sakin layi na 9 a kundin tsarin mulkin Amurka ya hana ma'aikatan gwamnatin tarayya su karɓi wani kuɗi daga gwamnatin wata ƙasa a matsayin biyan kuɗin wani aiki da suka yi, don gujewa tasirin cin hanci da rashawa. A ranar Alhamis din da ta gabata, gwamnatin Trump ta sanar da cewa a shekara mai zuwa ne za a gudanar da taron koli na kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7. A daya daga cikin manyan wuraren shakatawa na Trump mai suna Doral Resort, sanarwar da ta fuskanci suka da korafe-korafe daga 'yan majalisar dokoki ciki har da 'yan jam'iyyar Republican. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya gaza kafa sabuwar gwamnati bayan zaben 'yan majalisar da bai kammalu ba a watan da ya gabata. Lamarin da ya baiwa babban abokin hamayyarsa Benny Gantz damar yunkurin hada kan 'yan majalisar dokoki masu rinjaye tare da nufin zama sabon shugaban kasar.
Zahar Amin fake aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, 'yan gudun hijira sun yi zanga-zanga a jihar Adamawa saboda abinda suke ganin kwana ake neman a yi da alawus din da bankin duniya ya ce a rika ba su. Ibrahim Abdulaziz Tariga.
Daruruwan 'yan gudun hijirar da hare-haren Boko Haram ya shafa ne masu gudanar da wannan bore da kuma zanga-zangar lumana a Yola Fadar Jihar Adamawa kan batun kudaden aiki da bankin duniya wato World Bank da kuma haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya suka bada a ƙarƙashin shirin tallafawa da kuma samar da ayyukan yi ga matasa na Youth Employment and Social Support Operation wato YESO. Da suka fantsama zuwa bankin FCMB da ke da hakkin raba kudaden sun nuna ɓacin ransu na yadda rijiya ta bada ruwa, amma gugana ne mahanawa inda har wasu sun so mu samun kudade, to amma kwatsam sai bankin ya tsaye da bada waɗannan kudade.
Akan kowane kwana 30,000 ba su bamu, to an zo an waye gari tun April da suka bamu 30,000 ba su kara bamu ba, sai ran Friday muka jiwo su sun samu naira miliyan 1,200,000, sai muka zo da muka zo sun ce kan cewa wai mistake ne suka samu, sun ce muna kan cewa maganan kudi ba babu. Ba san da maganar kudi ba.
Ko kuma mai fiye so a yi?
A to muna so a ba mu haƙƙi. A ba mu haƙƙi mu kawai. A ba mu haƙƙi mu kawai kamar na so ba wasu.
A wasu sun samu kudi ba ku samu ba?
Eh mu samu.
Haja ke kin samu naki?
Ban samu
ba. An ce wasu sun samu kamar nawa wasu suka samu?
Wasu sun samu 400,000. Wasu sun samu 180,000. Wasu kuma sun samu miliyan 1,200,000.
Amma an ce a 30,000 ne ko har dama?
Dama farin da suka bamu a 30,000 ne. Muna da tun April suka bamu.
Gani yadda wannan lamari ke neman kazancewa ya sa tsohon jami'in kula da shirin na Yesu a jihar Adama Abdulhamid Muhammad Jika garzayawa zuwa bankin, to a mako da girma ya sha hannun fusatattun 'yan gudun hijiran.
Matsalan ba daga Yesu ba ne, kuma wannan abun ba a nan ne kawai ba, abu ne yana gudu a state guda uku inda FCMB suke biya ainihin kudin 'yan gudun hijira. Biya guda hudu za a yi musu. Na farko abu na akwai abu da ke cewa basic shine za a ba su kowa 30,000 a ji a same ka a baka kowa zai karba. Second tranche ana ce mishi relocation fee. Wannan relocation fee din nan ba kowa da kowa bane, sai wanda ya yarda zai koma zai bar inda yake, in kana cikin Kamme ko ka zauna cikin anguwanni inda ka san akwai wani guri da yake da at least dan zaman lafiya kai sa koma wajen, shine za a baka second payment ₦20,000 kamar askudin mota kenan. Na uku akwai abu da ke cewa resettlement fee, wanda idan an tabbata ka koma din ka koma ka samu wurin zama za baka 200,000. Na karshe din shine ake cewa livelihood, livelihood na wanda ko kuma sustainability, wanda shine za a cire 20,000 a baka. Ainihin shine wannan ka'idance yanda World Bank ta tsara za a biya kowa da kowa. To amma tashi daga shekarun jiya wannan bankin FCMB suka samu matsala. Matsalar da suka samu kuma daga abu da suka samu, that is a department na suna IT department, system din su ya samu matsala. Da ya tashi sai na trading account na mutane anyhow, wani miliyan 1, wani 700,000, the least wannan mutum ya samu shi ma 400,000.
To sai dai duka ƙarin ji daga bakin sabon shugaban shirin na Yesu a jihar Adama Mr. Koji Kwabe, abun ko ya ci tura ko da ke wata majiya cewa mata ya sulale, wanda kawai yanzu kuma tuni aka tsaye da bada waɗannan kudaden. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahima daga Adama, kuma bari mu nufi jihar Filato inda kungiyar ma'abuta magungunan gargajiya ta Najeriya ta yi kiran da a zamanantar da yadda ake sarrafa magungunan gargajiya kamar yadda ake yi da na Bature, saboda kare lafiyar al'umma. Zainab Babaji gare ki.
Kungiyar masu maganin gargajiya sun buƙaci haɗin kan gwamnati wajen ba su cibiya da za su riƙa gudanar da binciken magungunan da suke ba al'umma. Magungunan gargajiya wanda akasarin su akan samu daga ganyaye, saiwa, sassaƙe da ƴaƴan itatuwa da ma ƙwayan tsirrai da furannin su. Bincike ya nuna cewa kashi 80 na al'umman nahiyar Afirka na amfani da su. Kan haka ne kungiyar masu maganin gargajiya daga jihohin arewacin Najeriya suka gudanar da gagarumin taron su a sashin binciken magunguna na Jami'ar Jos don tattauna yadda za su yi magana da yawu guda da kai kokon baran su wa gwamnati. Shugaban kungiyar a nan jihar Plateau, Lershim Zuriya, ya ce,
"Masalan mu shine gwamnati bata yarda da karɓar maganin gargajiya cikakke ba, da a bamu Research Institute wanda za a gwada su magungunanmu.
Wata cibiya wanda za a rika.
Wanda za a dinga, wannan ma abu ganin ga abu kaza ne, mene toxic nashi, aka ce za a bamu board. Wanda za a samu regulatory body. Up till now ba a yayin haka ba.
Wasu da suka halarci taron daga sassa daban-daban na jihohin arewa suka ce an samu ci gaba a bangaren maganin gargajiya.
Sunana sarkin aska Dr. Sa'idu Wanzami mai kaciya a Sawando. Kullun kokarin mu yaya zamu yi mu yi bincike a gargajiyancen mu gano magungunan da za su rika warkar da dan adam akan cututtukan da ake fama da su. Ba wai mu zuba ido kawai kowane abu sai dai a ce asibiti ne za su yi ba. Alhamdulillah kamar yanzu akwai cututtuka irin su cancer, diabetes, ulcer, kamar su HIV. Du muna kokarin yaya zamu yi mu ga mun inganta magungunan mu ya tafi da zamani wajen warkar da irin waɗannan cututtuka.
Sunana Dr. Abdullahi Nusa Megizo, na fito daga jihar Kaduna, Autodesk Doctors. Ba su ba mu dama wanda za mu nuna potentiality dinmu da ƙwarewar mu akan wannan ayyuka.
Malaman
asibiti. Amma irin mutanen da suka yarda da irin ayyukan mu, su sun san irin abin da suke samu kuma cikin yarda Allah ana samun waraka.
Ni mai magana Dr. Alhaji Sani Bakoji Ciroman Askan Gombe. Yanzu kuma ci gaban da muka samu saboda ƙara inganta lafiya. In ka je bishiya zaka sassaka, sai ka tabbatar wannan bishiyar tana da lafiya. In buƙatanka ƙarfin itacen ya kai ka shanya shi a rana, sai ka shanya shi a rana. Saboda ƙarfin sai ragowa baka abin da kake so. In kuma wanda zaka shanya shi a cikin ɗaki ne ko a waje a rumfa, sai ka shanya shi a rumfa har ya kai ga matsayin da zaka nika shi ka hada shi ya baka abin da yake so.
Sanyi mai kumbura jiki, sanyi mai haddasa ciwon kai, mallaki wannan itaciya, itaciyar gauraka.
Irin tallan magungunan gargajiya kenan da ake yi a kasuwanni da sauran wuraren cinkoson jama'a. Na zanta da wasu don jin ko suna shan maganin gargajiya.
Sunana Usaini Muhammad. Gaskiya maganin gargajiya iya daga cikin maganin nuwana. Har ga Allah ban damu da shan magani kwara bature ba, saboda idan na sha yakan sa ni hamami.
Sunana Awwal Mazanjiya. In abu ya same ni to sai na fara zuwa asibiti, in naga abu ya gagara to sai in yi amfani da na gargajiya.
Sana Aisha Usaini.
Kin na shan maganin gargajiya?
Na taba sha sau daya dai. Na malaria da typhoid. Amma gaskiya magani yana da kyau, ya mun amfani.
Sunana Zakariya. Ni ba na shan maganin gargajiya. Saboda ni a iya fahimta ta, in ka sha maganin gargajiya kamar yadda nake da hawan jini, zai iya tsere maka da hawan jinin, amma kuma a time din da baka zato, hawan jinin zai iya dawowa ya maka illa.
Farfesa Muhammad Ibrahim Jawa yace kamata yayi hukumomi su mai da hankali wajen horar da masu maganin gargajiya kamar yadda ke faruwa a wasu kasashen da suka ci gaba.
Gaskiya hanyar shine kawai maganin gargajiya a koyar da hanya ta nizamiya. Wuraren da ake cewa sun ci gaba kamar China, India, duka mai maganin gargajiya yana da wani mataki na ilimi wanda ba za ka rena mishi ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, kafin mu ci gaba a ɗan girgije. zuwa gaishe ku yanzu kuma ga baba makedi da shirin adawo lafiya.
Matafiya adawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da adawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin adawo lafiya da ci gaba da hira da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota Dr. Baffa Babbadan Agundi akan ayyukan da hukumar sa take yi domin tsaftace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. A shirinmu da baya, Dr. Babbadan Agundi ya bana bayani ne akan matakan da hukumar take dauka domin kyautata rayuwar ma'aikatanta kada su fada cikin karban da goro. A yau za mu nemi jin daga bakin shugaban hukumar ta Karota ko ayyukan da hukumar take yi ya kawo saukin hatsarin ababen hawa a Kano.
Ko shakka babu, idan ka je bakin asibiti, yan bakin asibiti suke ce mana daga lokacin da muka fara aiki zuwa a lokacin da muka je ana kokarin fashin ki daga gurin da suke saka kaya, da kanki suke ba mu labarin cewa da kullun ke motar kwana-kwana ta wuce ko da gaya ko da hatsari. Amma a lokacin kusan na ta kusan na taɓe da wani abu suka ce wallahi daga kan da aka fara aikin nan zuwa ranar ina jin sai biyu suka ga motar gawa. To kaga idan mun ci a cikin na kwana 60 an samu wato saving rayuwa ta tuni da mutum 50 wanda inda Allah ya kaddara rayuwar ta je ƙarshe wanda a dinkin ne ake samun irin wannan matsaloli. To yanzu dinkin din nan mun yi mamu dinkin ƙwarai da gaske da ma'aikata da kowa yana tsaya yana bin ka'ida. Su an samu rajiyar haɗarurruka ba kaɗan ba, su kansu ma'aikatar lafiya ta murtala mamura sibiti sun tabbatar mana da haka, kuma al'umma sun tabbatar da haka. Haka kuma yin aikin namu za ka ga akwai wanda har rasa rai aka yi a kwanakin baya wanda za a samu wata matsala ta faru da masu motoci da suke gangancin ba sa kansu ɗaya da ma'aikatanmu ka ga an samu irin wannan matsala. To amma kasan in aka sami irin wannan ita ce aka fi bi, amma irin wannan yadda Allah ya kawo taƙaitawar ta ita tunda ba rajiya ta ba ji za a yi ba, amma dai almasin shi ne al'umma tun ce da cewa an samu nasara cikin wannan wata biyu da nake rike da wannan ma'aikata gagari ma kuma nasara, kuma ana ci gaba da yi kuma har yanzu da mu saka ɗan ba na fara aikin ma wanda ya kama bai kamata da dangadamba insha Allah za mu sanar da rana kudu lokuta idan mun gama, domin akwai abubuwa na alamomin hanya wanda shi mun gama saka waɗannan shi ne za ka ce mutum ba zai fashin a nan ba, ka sa masa alama in ya yi za ka hukunta shi. Amma idan ba ka yi duk waɗannan abubuwa ba in ka zai ta samu mutum ta shiga haƙƙinsa. Shi yasa muke cewa har yanzu ba mu fara aiki ba sai mun gama magana tsare-tsaren alamomin hanya na titunan da suke cikin birnin jihar Kano.
Ka dauko batun alamomin hanya, akwai wani tsari da gwamnatin tarayya ta dauko na kebe manyan motoci wurin hutawansu da sauransu. To amma sai a wayi gari su waɗannan motocin ba su tsayuwa inda gwamnati ta kebe musu. To ban sani ba ko kuna iya daukar mataki akan irin waɗannan motocin da suke bijirewa dokar da hukuma ta ajiye?
Kware da gaske yanzu mutum da 'yan NATO wato kungiyar masu sufurin ababen hawa mallakar kayutan shi da sauran kungiyoyi daban-daban akan fakin ɗin tiriloli a kan hanya, kuma sun yadda mun yadda har rubuta ta da mun saka hannu cewa daga ranar Lahadin nan za a fara wannan tsare-tsare na ko aka fara tsare-tsaren su dinga shiga cikin wata babbar tasha ta ɓangare da aka ce da a kira ta kasuwar duniya da za a yi a ɓangare za su dinga fakin a nan. Kuma za a yi goyin task force ne da ma'aikatan tsaro daban-daban da su 'yan NATO da mu domin a sanar da mutane. To a zuwa yanzu domin sun saka sayin bod na wannan hana shi kuma sun yi dindin na sanar da wannan hana fakin ɗin da mutanen su. Sai kuma tun da akwai haɗin kai a hankali za mu tabbatar da nan da ba da wani lokaci ba za mu tabbatar da insha Allah aiki ya kama a kan inda na yi.
To da ƙarshe mene waɗanne irin ƙalubale ka zo ka samu a wannan hukumar da kake shugabanta yanzu?
To gaskiya babu wani abu, babban alamari shi ne dama a ce hukuma tana bayar da kuɗaɗe na gabatar da aiki, kuma daga mun zama da mai girma yana yi kaga in dai ba irin wannan matsala aka samu da aikon gabatar da gwamnatoci su lalata ce babu kudin da za a gyara shi kaga shi ne biyu ke tsaye da aiki duk wannan ne ni dai da mun fara da girma gwamnati yake ba mu wannan dama ta yin abubuwa daban-daban.
To a dan ne kuma muka kawo ƙarshen hirar da muka yi da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota Dr. Baffa Babba dan Agundi. Muna kuma masa matukar godiya da ma'aikatansa baki daya. Amma ko mai zuwa kuwa shirin adawo lafiya zai shiga jamhuriyar Niger ne inda wakilin Musulun Mummuna Barba ya tattauna da shugaban kungiyar fafutukar rage hatsara a kasar ta ACAR mai duka Alhaji Yawale akan karuwar asarar rayuka sakamakon hatsarin ababen hawa da ake fama da shi a jamhuriyar Niger. Sai a kasance da mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Yakuba yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Panama wacce ta rawaito cewa sha'anin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a yankin Tilaberi inda a shekaran jiya Lahadi 'yan ta'adda suka kona makarantun boko a wasu garuruwan gundumar Makalondi a wani lokacin da iyaye a yankin na Tilaberi ke tunanin yadda makomar 'ya'yansu za ta kasance sakamakon rufe wasu makarantu kusan 100 a farkon wata. Jaridar L'Eclosion na cewa shugaban kasar Niger ya sha alwashin ceto ba Amurken nan Freddy Woodke wanda aka sace a shekarar 2016 a garin Abalak dake a kilomita 350 arewa maso gabasin Tawa. Isu Muhammadu a yayin wata hira da tashar ABC ta kasar Amurka ya nuna damuwa da abin da ya faru da wannan ma'aikacin agaji. A cewarsa Freddy na raye saboda haka zai ci gaba da bin hanyoyin da za su taimaka a karɓo shi daga hannun mutanen da suka yi garkuwa da shi. Jaridar Le Courrier ta bayyana cewa an fara tuntuɓa a tsakanin 'yan adawa da masu mulki a wani yunkurin kawo ƙarshen takon sakar da ke tsakanin ɓangarorin biyu waɗanda kowanne ya kafe a kan bakansa game da maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ƙasar ke sa ran gudanarwa a baɗi. Jaridar ta ce Prime Minister Birgira Fini ne aka ɗora wa nauyin tattara masu bakin faɗa a ji a sha'anin siyasar ƙasar a kan teburin sulhu don ganin kowanne daga cikinsu ya ajiye sandarsa ta yadda za a kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da suka shafa shekaru suna yi wa juna. Mu rufe da jaridar L'Actualité wacce ta rawaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta fara ɗaukar matakan ƙarawa matan ƙasar yawan kujerun wakilci da na shugabancin jama'a da nufin baiwa wannan jinsi damar shiga a dama harkokin mulki a kowane mataki. Jaridar ta ce majalisar ministoci a zamanta na Juma'a 18 ga watan Oktoba ta zo da wani kudirin dokar da ke kan hanyar zuwa majalisar dokoki wanne ya tanadar wa mata kashi 25 daga cikin 100 na yawan mukamai ta hanyar zaɓe a maimakon kashi 15 a can baya, yayin da za a ware musu kashi 30 daga cikin 100 na yawan mukamai ta hanyar naɗe-naɗe a maimakon kashi 25 a shekarun da suka gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Barma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sakin Hausa Radio America, sunana Dallan Yusuf daga Radio Abuja Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya da juna jiha a halin gaskiya miyagun mutane masu barayin shanun nan da sati masu kinasin na sun mamayen sashin magani da sashin madaka da birnin Kogo da Mabuga da Kokoki duk suna na cikin suna ta kwashe mutane suna kinashin mutane sannan yanzu mutane 12 suna hannunsu a halin yanzu sai shanun nan da suke kwashewa suka kashe mutum guda a Mabuga. Ya kamata shigoro kuma kuma shigoro da rafi su mai da hankali a kan abubuwan da yake faruwa.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da taron da kasashen Afirka guda 50 za su yi da kasar Rasha domin bunƙasa tattalin arzikin kasashensu da wasu abubuwa da suka shafi harkar tsaro. To hakika wannan taro da za a yi taro ne da yake da muhimmanci musamman ga ƙasa ta Najeriya, idan ka kallaci irin ayyukan ta'addancin da ake yi da kuma aikin noma da muke so ƙasar mu Najeriya ta dogara da kanta.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mushayi ne garin Garbace da nan da kun gani da tanaka ta kasar Shija Taraba. Na mai farin ciki ne cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shi da wasu shugabannin ƙasashen Afirka sun ziyarci Rasha domin su yi taro na musamman domin ci gaban ƙasashen mu da shugaban Rasha.
To yanzu kuma ga Zahar Amin da labaran duniya an manfa a taƙaice.
A wannan mako shugaban Rasha Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa da ke garin Sochi, inda za su gudanar da wani taron kwanaki biyu. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce za su bar wasu dakarun Amurka da za su tsare filayen haƙan mai da ke arewa maso gabashin Siriya domin kada su fada hannun mayakan ISIS. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da caccakar 'yan jam'iyyar Democrat da kafafen yaɗa labarai bayan ƙorafe-ƙorafe da suka kai ga soke shirinsa na yin taron ƙungiyar ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawar da ya mallaka a jihar ta Florida. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya gaza kafa sabuwar gwamnati bayan zaben 'yan majalisa da bai kammalu ba a watan da ya gabata, lamarin da ya baiwa babban abokin hamayyarsa Benny Gantz damar yunkurin hada kan 'yan jam'iyyar dokoki masu rinjaye tare da nufin zama sabon shugaban kasar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Zahar Amin Fage wacce ta karanto mana labaran duniya, da Salamun Abu wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.